sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa, sai kuma shirin da dan gari, shirin haɗin gwiwa na muryar Amurka da tashoshin rediyo a ƙasashen Afirka. Kafin nan ga halin da duniyar ke ciki.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Baba Yako Makeri. A jiya Juma'a, Majalisar Dokokin Amurka mai rarrabuwan kawuna ta ba da amincewar ƙarshe ga manufofin jam'iyyar Democrat a kan sauyin yanayi da kuma ƙudurin dokar kiwon lafiya, lamarin da ya baiwa shugaba Joe Biden nasara a kan farfaɗo da muhimman ayyuka wanda jam'iyyar ke kyakkyawan fatar za su sa ta ci gaba da riƙe rinjayen majalisa a zaɓen watan Nuwamba. Majalisar ta bi layin jam'iyya ta kada ƙuri'u 220 a kan ƙuri'u 207 ta tabbatar da dokar, wanda ita ce mafi girma wurin inganta batun yanayi da kuma shirye-shiryen zamantakewa wanda Biden da jam'iyyarsa suka yi hasashen gani tun a farkon shekarar da ta gabata. Baya ga haka, 'yan jam'iyyar Democrat sun yi farin cikin bayyanar da nasara a kan manyan manufofin, kamar samar da saka hannu jari mafi girma da majalisa ta yi don magance hayaki mai guba da kyautata farashin magunguna da kuma karɓar harajin manyan kamfanoni. Wata ƙuri'a da suka yi imani tana nuna cewa za su iya cin nasara daga zaɓen da aka saba yi na rabin wa'adi da ke buɗe hanyar shiga Washington. Kakakin majalisa Nancy Pelosi ta Democrat a jihar California ta ce yau ranar murna ce, rana ce da za mu ɗauki wani babban mataki a cikin muhimman ajandarmu. Ta ce matakin ya dace da lokacin, yana tabbatar da cewa iyalanmu sun samu sauƙi kuma duniyarmu ta tsira. Suko 'yan jam'iyyar Republican sun bayyana adawarsu ga dokar, suna masu kiranta a matsayin manufa mara amfani na masu sassaucin ra'ayi wanda zai ƙara haraji da tsadar rayuwa ga iyalai. An daba ma wani dan Ahmadiyya marasa rinjaye a Pakistan wuka har lahira a tsakiyar lardin Punjab a jiya Juma'a, bayan da kirira ta kinya bon jam'iyyar Islama mai tsauraran ra'ayi. 'Yan sanda sun bayyana wanda aka kashe a matsayin Nasir Ahmed mai shekaru 62, inda suka ce nan take sun kama wanda ya kai harin. Mummunan harin ya faru ne a Rabwa, mahaifar wasu tsirarun Ahmadiyyan kasar da aka dade ana tsangwamar su. Babban mai magana da yawun 'yan tsirarun ya ce wanda aka kashe yana jira ne a babban tashar mota a birnin domin tafiya makabarta don yin ta'aziyyar girmamawa, lamarin da ke zama al'ada ga 'yan Ahmadiyya da dama. 'Yan Ahmadiyya na daukar kansu musulmi, amma Majalisar Dokokin Pakistan ta ayyana su a matsayin wadanda ba musulmi ba a shekarar 1974, sa'annan ta ƙara yin kwaskwarima ga dokokinta a shekarar 1984 don hana 'yan Ahmadiyya yin musulunci ko a kaikaice ko kuma kai tsaye. Kazalika an hana ƙungiyar tsirarun Shela ko yaɗa aƙidarta a baitin jama'a da gina wuraren ibada a ƙasar Pakistan. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Majalisar Ɗinkin Duniya ta kira da gaggauta shiga tashar makamashin nukuliyar Ukraine da aka yi wa ƙawanya, wanda Ukraine ɗin ta yi ikirarin makaman roka da Rasha ta harba ya taɓa wurin. Shugaban ƙasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗa a wani jawabinsa cewa an samu ƙarin hare-haren Rasha a kusa da tashar nukuliyar Zaporizhzhia, tashar nukuliya mafi girma a nahiyar Turai. A jiya Juma'a, rahotanni sun ce an gwabza mummunan yaki da makamashin atilari a wurin. Shugaban sashen kula da makamashin nukuliya a Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce akwai gagarumin hadarin fadawa bala'in nukuliya in ba dakatar da fadar ba, kana aka ba masu bincike damar shiga tashar. A ƙarshe, wata tarzoma a gidan yari da ta yi sanadiyyar mutuwar fursunoni guda biyu cikin sauri ta bazu a kan tituna a jihar Ciudad Juarez ta ƙasar Mexico, inda ake zargin 'yan wata ƙungiya ne suka kashe ƙarin mutane 9 ciki har da ma'aikatan gidan rediyo guda 4, kamar yadda jami'an tsaro suka sanar a jiya Juma'a. Yawan tashe-tashen hankulan ya tunatar da wani lokaci mafi muni a nan Juarez ɗin fiye da shekaru 10 da suka shuɗe. Ƙungiyoyin manyan masu hada-hadar ƙwayoyi na Mexico suna amfani da gungun ƙungiyoyin cikin gida don kare yankinsu da kuma aiwatar da ayyukansu.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin tubalin tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwaye al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke dauka na shawo kan lamarin.
Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkamu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro. A yau za mu duba yadda 'yan ta'adda suka sake sako ƙarin fasinjojin jirgin ƙasan nan guda bakwai. Shin wani hanya aka bi aka sako waɗannan fasinjoji? Wani rawa kuma babban malamin nan da ke birnin Kaduna, Dr. Ahmad Gumi ya taka wurin sako waɗannan mutane? A wani hali suke ciki a halin yanzu? Wani halin kuma sauran fasinjojin ke ciki a cikin daji? Domin jin amsoshin waɗannan tambayoyi da ma sauran ƙarin bayani, sai ku biyo mu sannan a hankali. To madalla, babban malamin addinin musulunci nan da ke birnin Kaduna, a Sheikh Dr. Ahmad Abubakar Mahmud Gumi, ya taka rawa gaya wurin sako waɗannan fasinjoji. Kuma mai magana da yawunsa, Malam Tukur Mamu ɗan Yanfika, wanda shine shugaban kamfanin Fuza Communications da ke wallafa jaridun Desert Herald a birnin Kaduna, ya mana ƙarin bayani.
Assalamu alaikum warahmatullah. Da farko dai ina so in tabbatarwa su masu sauraro akan lalle an samu nasarar kubutar da mutane guda bakwai daga cikin wanda suka rage a daji na wannan harin jirgin ƙasa da aka kai. Sannan wannan nasara da aka samu ba ni na samu wannan nasarar ba, maganan gaskiya, duk da na san duk abubuwan da yake gudana. Wanda ya yi nasarar wannan al'amari, wanda kuma za a ba shi kredit wannan abun, shi Sheikh Dr. Ahmad Abubakar Mahmud Gumi shi ya gabatar da wannan. Sanin kowa ne tun da aka fara wannan abun ma bai shiga ciki ba, saboda sarkakiyar da wannan abun yake ciki da kuma yanayin yadda gwamnati ta dauki abin, wanda yana ganin cewa ba hanya bane na samun sasanci da kuma kawo karshen wannan al'amari. Amma ganin wannan bidiyo da ya fita na karshe, wanda ya nuna irin hali da wayannan bayin Allah suke ciki, da kuma yara da ya gani a cikin irin wannan hali, wanda har ya saka shi kwalla, to gaskiya hankalin shi ya tashi ya ga ya kamata ya shiga cikin wannan abin koda sau ɗaya ne, especially in wannan abun zai za a samu dacewa wajen fitar da wannan yara. To akan wannan ne aka fara kokari, yana ta aika musu nasiha akan haƙƙin wannan yara kanana da zai iya bin su, wanda basu ji ba basu gani ba, sannan kuma halin da yaran suke ciki na rashin lafiya. Tun dai ana dai ta abin nan har aka samu nasara a kansu, suka fara ganin cewa lallai ya kamata su yi wannan. To yana ɗaya daga cikin gaskiya abin da yasa aka samu aka dace a yau.
To shin wani hali suke ciki bayan waɗannan fasinjojin jirgin ƙasa sun shaƙi iskar 'yanci?
Sannan halin da suke ciki kuma gaskiya ƙaramar ma ita ce. Wato Zainab wato miji ne da matar shi da kuma yaran su hudu. Shi mijin Abubakar Idris Garba, ita matar Maryam Abubakar Garba, shi yaro kuma akwai Ibrahim Abubakar Garba dan shekara 10, akwai Fatima Abubakar Garba yar shekara 7, akwai Imran Abubakar Garba dan shekara 5, sai ita Zainab din Abubakar Garba yar shekara 1 da rabi. To ita kan tana cikin ita ma mawuyacin hali gaskiya, don al'amarin sai dai wanda ya gani kuma abun ban tausayi mutum sosai.
Sannan su waɗannan da aka sako a baya-bayan nan, shin an biya kuɗin fansa?
Maganan kuma ko biyan kuɗin fansa ko rashin biyan shi, ni ban san da wannan ba. Amma abu da nake so in tabbatar wa al'umma shine akwai abubuwa da muke mantawa. Maganan biyan kuɗin fansa a Najeriya, na farko dai ba yau aka fara ba, hukumomi sun san ana yi. A kudu ne, a arewa ne, duk inda ka ga ɗan ta'adda ko 'yan bandits ko kuma 'yan mutanen ko Niger Delta ko nan sun ɗauki mutum, yawanci abin da ake karewa kenan. Suna yin shi ne burin kansu, burin na duniya, sannan kuma suna yin shi ne don biyan bukatunsu, wanda suke ganin cewa ta haka ne za su samu nasara, wanda kuma ba nasaran ba ne kenan. Sannan kuma a koyaushe ne ina ƙarfafawa cewa gwamnati ita take da ƙarfi ta yi discouraging hana biyan irin wannan fansan. Kuma discouraging ɗin ba wai ita ne za ta ce ita kaɗai ba za ta bayar ba. A'a, in ta gyara abubuwan da suka lalace, wanda har ya kawo irin wannan fitina, to mutum ma ba zai samu ma daman ma da zai biya kudin fansan ba, kuma in fact tabarbarewan tsaron ma har ya kai a sace mutane ba za ma a yi ba ballantana a bada kudin fansa.
To ko waɗanne irin mutane ne suka rage a hannun 'yan bindigar a halin yanzu?
To sannan sun tabbatar da gaskiya halin da suka bar sauran mutanen nan a ciki hali ne wanda kamar yadda na ci gaba da nanatawa. Gwamnati ya kamata ta shiga cikin wannan abun da gaggawa ta kawo sauki a al'amarin nan gaba daya. In kai la'akari ma da kusan duk wanda suke wajen yanzu suka rage, wallahi mutane ne wanda ba su da galibu, mutane ne wanda ko abu kaɗan aka ce su kawo su fance kansu ba za su iya su kawo ba. To al'amarin akwai damuwa a ciki.
A halin yanzu menene abin da ya kamata a yi don kubutar da sauran fasinjojin da ke cikin daji a hannun 'yan ta'addan?
Inda sauran nan suka samu suka fita, inda ƙarfin gwamnati yana amfani wajen fitar da wayannan mutane a cikin wata hudu da wani abin nan kasan da an fitar da mutane da yawa. Yanzu abin da ya tabbatar mana shi ne sasanci ne kadai zai iya fitar da wayannan mutanen da suka rage. So yana da kyau gwamnati su bi wannan hanyar da na fara bi da farko kafin in janye, da kuma shi wanda shagumi ya yanzu wanda aka samu nasarar fitar da wannan bayin Allah. Aga ina kai haka, to ina gani za a kawo ƙarshen wannan abu.
Malam Tukur Mamu, mawallafin jaridar Desert Herald. A gefe guda kuma babban malami a Jami'ar Abuja, Dr. Faruk Bibi Faruk, ga yadda ake kallon al'amarin a gaba daya.
Alhamdulillah an sake fito ko kuma sako wasu fasinjoji da aka kama aka yi garkuwa da su a cikin Nigeria, a dajinan Nigeria. Yanzu kusan wata ana neman hudu ko da sama da hudu. Abin mamaki ne a ce a ƙasa kama Nigeria, wacce take da hukumomin tsaro ingantattu da suka wuce 14, masu ƙarfi da aka kashe wa kuɗaɗe sun kai biliyan 7 a shekara 7, a ce akwai wata tsakuwa ma da ta ɓata a cikin ƙasar Najeriya, don aka ce wa'annan hukumomin ƙasa su nemo ta su fito da ita ba za su iya ba. Sannan kuma a yi tunanin cewa ci gaba ake samu idan an riƙe 'yan Najeriya, ko ana ba da wasu kuɗaɗe don a sake su, ko kuma ana shiga wani yanayi na yarjejeniya don a sake su. Wannan abin tashin hankali ne. Dole ai muna cewa wa'annan sun fita, amma abin tambaya shine wani matakai aka ɗauka na fitar da su da iyalansu da 'yan uwansu da abokan arzikinsu? Shin tara kuɗi aka bayar aka fitar da su? Tausayi ne yasa aka fitar da su, ko kuma wata buƙata ce muhimmiya da ba a sani ba da su 'yan ta'adda suka yi da jejeniya da gwamnati aka ba su a ɓoye sannan suka yarda su fitar da su? Daga dukkan alamu dai jita-jitan da ake ji kuɗi ake tarawa ana kaiwa ana fito da mutane. Tunda ko kuɗi ake tarawa ana fito da mutanen, to kasuwa tana bude, to sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kowa ma zai iya zama ya samu kanshi a cikin wannan hali a kowane lokaci, tunda harkar samu kuɗi ce masu dumbin yawa. Cewa an kasa wani abu ne da dole 'yan Najeriya su koya idan har suna son su 'yantar da kansu a irin tsari na yanzu da yake demokradiyya. Turjewa gwamnati a yi mata wato kei naki ba wai sai ranar zaɓe a shekara ɗaya, a shekara huɗu a yi so ɗaya ake yi ba. In ana demokradiyya, idan abubuwa ba su tafi daidai ba, 'yan gari da 'yan ƙasa da suke cikin ƙangin kakanikaye suna fitowa su nuna bijirewarsu na a gyara musu, ko kuma ba za su yarda da tsarin ba. Idan 'yan Najeriya suka zo suka zanga-zanga irin ta lumana, suka daina aiki, suka daina tafiyar da harkoki, suka ce ƙasa ta tsaya sai sun fita daga cikin wannan ƙangin, to wataƙila shugabanni za su ɗau matakai da za a iya fita daga wannan ƙangi. Idan kuwa aka yi tafi da jahilcin cewa ai sai dai ran da ka canza wani shugaban ƙasa ko wani shugabanni sannan za a iya samun canji, to sai a jira sai kowace shekara huɗu ko shekara takwas a ga wani irin ɗaukowa aka yi, wani irin zaben tumin dare aka yi ko a cikin mutanen da suke nan, ko kuma zaben alheri aka yi a cikin mutanen da suke nan da suke neman mulki. Wannan muhimmin dalilin da yasa ake ci gaba da kuntatawa ƴan Najeriya irin wannan hali kenan da kuma ba abin da yake faruwa. Har yanzu ƴan Najeriya ba su yadda cewa shugabanninsu bane suka kasa. Asali ma har yanzu akwai wanda suke fitowa suna kare wannan shugabannin, suna jinjina musu, suna ganin kama ba wani abu bane dan za a iya daukan ƴan Najeriya a kama su a jiya, kulle su a sarinka azabtar da su sai an nemi kuɗaɗe daga wurin ɗan uwansu talakawa ko masu kuɗi masu hali ko marasa shi, sannan za su iya fita daga wannan ƙangin. Wannan abin da ya kamata a jawa layi kenan a fahimci a inda ƴan Najeriya suka samu kansu yanzu. Idan an fahimta sai a fara neman kuma me ya mafita. Mafita kuma ba ta wuce su ƴan Najeriya su iya haɗa kansu su ce ba su yarda da wannan tsarin ba. Kowaye yake tafiyar da gwamnatinsu, kowaye shi bai cancanta a ce an yarda ana tafiyar da gwamnati sannan mutane suna shiga irin wannan yanayin, sannan ana buris ana ɗauke kai ana ci gaba da sharholiya ba. Idan kuwa ba za a iya haka ba, to ina ganin kasuwancin nan na ɗaukan mutane sai kuma abin da Allah ya yi.
Masu sauraro duka-duka, da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu ɗauke da wani sabon shirin. Solomon Abu shi ne wanda ya daidaita mana sauti. A madadinsa da kuma sashin Hausa na muryar Amurka, Hassan Maina Kaina ke sallama da ku, mu kasance lafiya.
Tuwa gaida Malam Hassan, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a masu sauraron gidan rediyon muryar Amurka, barkamu da wannan lokaci da kuma kasancewa da ku da shirin da ɗan gari, shin da yake zagayawa domin lalubo garuruwa masu tarihi da kuma jin shinsuwa sai kafa wannan gari. Menene garin ya shahara da shi? Sunana Abdulrahman Kabirjani dauki da shirin. To madalla, yau a cikin shirin muna garin ƴan daki da ke karamar hukumar kaita ta jihar Katsina, kuma muna tare da Dr. Kabir Umar Musa ƴan daki domin jin suwa suka kafa wannan gari na ƴan daki.
Wato shi wannan gari na ƴan daki tsohon gari ne waɗanda mutanen kaman za a ce Fulani ne suka kafa. So kuma an kafa shi kusan shekara tun wajen 1450s, ka gane, kusan zai kai shekara 400-500 haka, ka gane. So Fulani ne suka kafa shi, shi yasa zaka ga garin ai idan ka shiga zaka ga akwai irin itatuwa na kuka haka. Wannan itatuwa na kuka din dama duk inda Fulani suke zaka ga akwai kuka, saboda wani lokaci nono idan yayi karanci ana amfani da shi wannan ƴaƴan kuka din. So shine shi yasa kaga garin haka da kuka ko ina. Kuma shi yasa zaka ga garin inda zai tabbatar maka da cewa tsohon gari ne garin ƴan daki, zaka ga gari ne mai ganuwa. So duk garin da ka gani yana da ganuwa a ƙasar Hausa, to tsohon gari ne. Shi yasa zaka ga a ƴan daki zaka ga akwai kofar gabas, akwai kofar gusun, akwai kofar yamma. Yawwa, so kuma har yanzu akwai kufen shi wannan ganuwar da aka yi. So su kuma sun yi wannan ganuwar ne a wannan lokacin, saboda irin lokacin ana kamen bayi, kaman yadda su tsakin mutanen garin suka gaya mana cewa su ana, saboda kamen bayi ne da ake, sai aka yi wannan ganuwa din saboda protection, wato saboda kariya a kan wannan abin nan din. An kuma samu wani lokaci wanda shi sarkin Katsina, saboda shi garin ƴan daki yana da link, wato yana da alaka da sarkin Katsina, shi yasa zaka ga ko yanzu masu mulkin garin zaka ga mutane ne wanda suke da link, wato suke da lineage, suke da jini da gidan shi dukku, ka fahimce ni? So akwai wani sarkin Katsina wanda yake zuwa yana hutawa a wurin, kaman wajen hutawar shi ne tun talitali wannan lokacin. So shi wannan sarki a wannan lokacin idan ya je nan yana huta, so shi ne kusan asalin kafa shi wannan garin a wannan lokacin, ka gane? So lokacin, so akwai wani kuma labari da wani yake gaya mana cewa ai akwai sarkin ma da ya taɓa rasa ran shi, saboda ya zo aka yi mai bore, duk da yana zuwa wurin aka yi mashi bore. Na manta ban gaya maka ba, ɗan ɗaki sarki ya je gina wani ɗaki gare shi, dan daki wanda yake hutawa. To shi yasa daga wannan dan daki din shine aka samu yan daki.
Asalin
sunan garin kenan yawa. So kuma ina so in gaya maka cewa mutanen garin mutane ne jajirtattu wanda ba su bari a yi musu wani kama karya ko wani abu. Wannan abun yana daya daga cikin dalilin da shi wannan wani tsoho ne yake gaya man cewa sun taba yi ma wani sarki da yazo yana zalunci a wurin in yazo hutawa sun taba mai bore har ya rasa ransa har aka kashe shi. Shine garin sai ya fashi sai daga baya kuma garin sannan aka dawo aka saki hada shi.
Sannan abubuwa ne garin nan daki ya shahara da su.
Wato garin yan daki abinda ya shahara da shi magana ce ta noma ka gane da kiwo. Saboda dama su Fulani zaka ga cewa ai inda suke dai akwai kiwo akwai noma. So noma da kiwo ne suka abin nan a garin ka gane sai kasuwanci. Shi ma kasuwancin zaka ga cewa kasuwancin saboda kaso garin ma da daddare ake cinta. Ka fahimce ni? Zaka ga daddare ake cin kaso da ranar Alhamis da daddare. Shi ta kuma abin da yasa saboda ana kasuwanci ne tsakanin dabbobi a lokacin. Ka gane saboda su dabbobi ne Fulani ne dabbobi gare su to da daddare matafiya ko fataki zan ce maka waɗanda za su je cin kasuwar kai ta ranar Juma'a. To sukan yada zango a nan wurin da daddare sai shi yasa sai aka kafa wannan kasuwa a dai cinikin dabbobi kafin da safiya ida takewa saboda lokacin a tafiyar kasa yake yi. Sannan kuma akwai issues na kaman garin a yanzu zamanin da muke magana yanzu garin a karamar hukumar Kaita yana ɗaya daga cikin garuruwan da ko kuma ƙauyukan da suke takama da mutane masu ilimi. Saboda tun farko zaka ga akwai issues na masu ilimi addini a wurin. Akwai masu ilimin addini, akwai malaman su da sauransu. So kuma yanzu zaka ga cewa suna da masu ilimin boko saboda kaman yan daki yanzu ina gana maka a karamar hukumar kai ta yan daki sai ta fara fidda farfesa a Allah ya ji kanshi Professor Aminu Isiyaku yan daki wani historian ne wanda ya koya a Jami'ar Usman Dan Fodio. Kuma yanzu haka muna da wani kamar Dr. Sama'ila Suleiman yan daki yana Bayero University. Sannan kaga gani ina yar Adua. Sannan akwai Dr. Zaharuddin Suleiman shi ma ya kusa gama just few days ya zai gama shi ma PhD din shi yan kwanaki kadan. Sannan akwai Bashir Suleiman shi ma still yana nan Fuduma yana koyawa ka gane. So anan dai karamar hukumar kai ta yan daki tana taukabo da wannan abu.
Na'am, to ko a tarihi wannan gari ne yan daki ya fuskanci yake-yake inda kamar da garuruwa a daski.
Wato yan daki bata fuskanci wani yake-yake ba sosai ka fahimce ni? Sai dai a lokacin da ana yaki din akwai yan daki waɗanda sun bada gudunmuwa sosai. Ka fahimce ni wajen kaman yaki da Katsina ta yi lokacin nan. Saboda a wannan lokacin akwai a runduna haka wani dan baskore akwai wani dan baskore wanda yan Katsina sarkin Katsina ya yaka. To akwai mayakan yan daki wanda suka kama aka yi wannan yakin kuma sun bada gudunmuwa sosai.
To idan aka duba batun kila kabilu ka magana Fulani ne sun da kafa wannan kabilu yanzu haka wani irin kabilu ke cikin
yanzu haka zaka ga Fulani ne sai kuma akwai kana samun wasu wanda ake ce kaman bare-bare akwai bare-bare wanda suka dan shigo. So kaga mix ne Fulani da bare-bare. Sannan idan ka koma ta wajen sana'a zaka ga akwai masu fawa. Ka gane saboda duk inda Fulani suke in kaga garin Fulani wa zaka ga cewa akwai mahauta kusa da garin. Ka fahimce ni? Saboda idan dabbobin Fulani sun gaza suke zuwa su saye su. Kasan ana cewa ba Fulani baya so ya ci ka gane ko za ta gaza su ya yi su yi kuɗin shi. To su kuma waɗannan mahautan suna nan suna furin suna kallo idan aka sa shi yasa zaka ga kamar ɗan daki da shinkafa akwai alaka haka. Ka fahimce ni? Yawa. Shi yasa zaka ji ai cikin akwai kirarin da ake magarin. Zaka ji ana ce mishi yan daki garin Dadu da Dada da Dadaye da Dandiya. So shine kirarin da ake magarin yanzu. Shi wannan Dada din shi kuma Dada wata mata ce wadda take yin tuwo ta wani Alhaji Kurma wanda a wannan lokacin su kadai ke da gidan ginin kasa a gidan garin. Ka fahimce ni? Saboda duk gidan
koki ne.
Dubu koki ne duk danni ne. To ita wannan Dada din mata Alhaji Kurma tuwo take yi aka gaya mana. Sai Dadaye shi kuma Dadaye dan sarkin fawa ne. Kaga akwai alaka din da na gaya maka ta cewa da Fulani da abun nan. Sannan kuma akwai Dandiya. Ni Dandiya ma kakata ce. Ka gane? Awa kakata ce. Ita kuma Dandiya kawai mata ce haka ta yi arziki haka cikin irin arziki dai haka nada. Ka gane? Yawa, to shine ina so mutane su san wayannan galadimomin saboda sun yi mana kokari sosai. Ka gane? Kamar akwai Galadima Sale, akwai Galadima Rusku, akwai Galadima Atiku Katuru. Shi wannan Atiku Katuru shine yake da link da Sarki Duku. Ka gane? Shi ya fa shine Galadima, sai Galadima Abubakar Atiku. Shi kuma wannan Galadima Abubakar Atiku mutanen yan daki ba su mance shi har duniya ta nade saboda shine ya azurta ilimin boko lokacin da aka yi primary 1950s duk iyayenmu nan dishi yasa su makaranta saboda wani mutum ne wanda baya da bambanci bai bambanta tsakanin dan talaka da dan mai kudi yadda zai bada abinci gidan shi haka zai ba duk wanda ya shigo zai bada abin nan so shi ya tutura su makaranta sai aka yi Galadima Umaru aka yi Galadima Audu aka yi Galadima Lawal Abdullahi sai aka yi Galadima Bello Abubakar ɗan daki shi ma shi kuma ajewaye shine sai aka ba wannan Yazidin da yake ciki to baya ga waɗannan galadimomin kuma akwai magaji banda galadima a ɗan daki akwai magaji shi kuma magaji yana zama ne kamar mataimakin shi wannan galadima yana taimaka ma galadima
a halin da yake ciki yanzu waɗannan irin abubuwa wanda sai kasance na kalubale garin ɗan daki yake fuskanta wanda za su makwanta su ji dan su dauki matakin da ya kamata
babban kalubalen da garin ɗan daki yake fuskanta ta irin matsalar ruwan sha lokacin da akwai ruwa ɗan daki sosai shi yasa ba su da matsalar dabbobin su ba su da matsalar abin da za su sha kuma su ba su da wannan matsalar yanzu ruwa muke so
to madalla masu sharo anan shirin zai daga aya yanzu amaladin wanda kuka ji mure shi Dr. Kabiru Umar Musa ɗan daki daga gidan rediyon mure Amurka Abdulrahman Kabir Jani ke sallama da ku
to madalla wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron a jamhuriyar Niger kuma za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa kan mita 102.5 baya ga haka a koda yaushe za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na Baba Yakubu Makeri da kuma matasa a duniyar gizo na Shamsiya Hamza Ibrahim. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Solomon Abo da ya hada shiri da ba da umarni, alheri ke muku, fata alheri ku wani lafiya, mu kuma kwana lafiya da alheri.